sauraronmu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya yau za a ji amsoshin masu sauraronmu da daman gaske kan abubuwan da suka shafi azumi kamar fa'idojin azumin abubuwan da ya kamata mai azumi ya duku horin yi mutanen da azumin ya wajaba a kansu da fa'idar goman ƙarshe da dai sauransu Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da muka samu daga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma wakilin malaman Bauchi Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda yake
to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in da farko dai masu sauraron mu kamar yadda aka sani shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance kuma daga cikin fa'idojin sa shine wato ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar kamar yadda Abdullahi bin Umar Allah shi kara musu yadda ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiki guda biyar baya ga tauhidi wato kadaita Allah da bauta da kuma yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma bawan Allah da tsaye da sallah da bada zakka da aikin hajji da kuma azumin watan Ramadan to kaga fa'idan sa shine wanda duk yayi shi da farko dai ya cika umarnin Allah madaukakin sarki kuma yayi da'a yin azumin yana kara mutum tsoron Allah sannan kuma yana kara sanya mishi tunani idan ya dubi ran da shi yayi azumi alhali yana da damar ya ci kuma yana da abin da zai ci to sai ya ga cewa fa to akwai waɗanda kuma su rayuwarsu kullum kamar azumi suke yi babu abincin kuma babu halin su ci abincin to sai ya kara jin tsoron Allah ya kuma kara godewa Allah domin Allah madaukakin sarki yayi haka ne don ya jarrabe shi kuma ya tunatar da shi fa tare da shi akwai waɗanda suke kullun rayuwarsu kamar azumi suke yi dan haka in yana da hali kaga dole zai tunanin cewa ya taimaka musu saboda shi ma yaji abin da suke ji to kaga wannan fa'ida ce mai girma a addinance sannan kuma fa'ida har yanzu dangane da kiwon lafiyar dan adam zaka samu wani tunda Allah ya hore mishi abin da zai ci da haka zai ta cin abin da yake so ya ci to wasu abubuwan da mutane ke ci watakila zaka samu suna haifar musu da wasu abubuwa na cututtuka to amma da azumi zaka ga mutane sun koma cikin lafiya kaga wannan ita ma fa'ida ce sannan abubuwa daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya yawaita yin su don ya kara waladan barin cinsa da shansa wato ainihin girma shine mutum ya lizinci karatun alqur'ani ko kuma ya zamo yana halattan guraren da aka keɓe don karatun alqur'ani shi ma ya je ya tsaya ya ji don ya samu lada sannan mai azumi har yanzu ya ainihin raya yinin azumin ya zamo yana yawaita ainihin wato zikirori yana yawaita neman gafara Allah da bakinsa kamar astaghfirullah da kuma yawaita halala la ilaha illallah yawaita kuma cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sannan duk abin da zai yi kuma ya ga cewa ya faranta ma wani rai ta hanyar sadar da zumunci ta hanyar ainihin wato kyauta ta hanyar ciyarwa ko shayar da masu azumi ko da dabino ne ko kuma da kayayyakin marmari ne ko kuma koda da ruwan sha ne wannan muna magana akan yinin azumi kenan sannan in dai yayi bayan an sha ruwa tun daga bayan sallar isha har zuwa alfajir ta keto to ana son mai azumi ya ainihin wato yawaita sallolin nafila a cikin dare ko da a ce yana zuwa masallaci ayi jam'i da shi ta sallar tarawihi ko kuma tahajjud to akwai buƙatar shi kansa kuma dan ƙara inganta alaƙa tsakanin shi da mahalicinsa ya ware ko da minti 10 ne ko minti 20 ko minti 15 yayi gani tsakanin shi da mahalicinsa ta wajen gabatar da sallar nafila ko raka'a biyu ko abin da ya sawwaka wato ko kuma ya karanta wasu ayoyi daga cikin alqur'ani sannan kuma abubuwan da ya kamata mai azumi ya kauce musu akwai yawan kallon haramun ta hanyar talabijin ko kuma ta saurara ko kuma gani a waya ko kuma yawan ta yi da mutane ma'ana duk wanda ta wuce in mace ce ko duk wanda ya wuce in namiji ne ya zamo ana yi da shi ana gulmansa ko ana zuntansa duk waɗannan abubuwa an hana mai azumi ya aikata su sannan kuma mai azumi ko da a ce takalarsa aka yi da fada to ya ce shi ba zai mai da martani ba zai fada ba don shi mai azumi ne sannan kuma mai azumi ba a so ya zamo kullum yana raki yana hayaniya kamar an ɗora masa duniya a ka ya sani cewa wannan ibada da yake yi Allah ne ya umarce shi kuma dama ce ya samu wasu sun buƙaci Allah ya kawo rayuwarsu don su yi azumin nan Allah bai kaddara ba sannan kuma ya daina yin abin da zai bata ma wasu ko ma wani rai kuma ya daina cutar da kansa ko iyalinsa ko makwabtansa ko kuma jama'arsa sannan har yanzu mutanen da azumin nan ya wajaba a kansu da waɗanda bai wajaba a kansu ba dama shi sharaɗin ingancin azumi na wajibi shine na farko mutum ya zama musulmi ne baligi ne wanda shari'a ta hau kansa namiji ko mace sannan mai hankali ne ba mahaukaci ba sannan lafiyayye ne ba mara lafiya ba sannan kuma mazauni ne ba matafiyi ba to waɗannan su ne azumin nan ya zama dole a kansu amma waɗanda kuma har yanzu koda musulmin ne ba su da lafiya kaga azumi bai zama dole a kansu ba kuma koda musulmin ne kananan yara ba su balaga ba mazan su da matan su shi ma azumi bai zama dole a kansu ba koda kuma sun hada waɗannan shuruɗa gaba daya amma sai ya zama akwai lalura ta tsananin tsufa ko kuma wacce take dauke da ciki cikin nan ya girma sannan kuma tana tsoron in ta yi azumi za ta tagayyara ko kuma abin da ke cikin cikinta zai tagayyara ko kuma wacce take shayarwa sai ya zama idan ta shayar da nonon nan gashi tana azumi za ta shiga wani irin yanayi ko kuma idan ba ta ci abinci ba a lokacin da ɗanta ko ɗiyanta suke buƙatar shan nono to ruwan nono zai kafe to ita ma wannan an ba ta ainihin damar ta ajiye azumi matukar babu wata mai shayarwa wacce take za a biya ta ta shayar kuma ko da an samu ma wacce za a rinka biyanta da rinka shayar mata din ya zama na babu abin da za a biya haƙƙin wancan mai shayarwa din to ita ma za ta ciyar kamar yadda mai ciki din mutum ita ma za ta ciyar amma kuma bayan sallah za su rama abin da suka sha sannan mace mai jinin haila wacce take da jini na al'ada na mata da yake zuwa musu kowane wata to yayin da jinin nan yake zuwa to mace ba za ta yi azumi ba har sai jinin ya dauke in ya dauke kaga a lokacin ba ta sallah kuma ba ta azumi amma ba za ta rama sallah ba sai dai za ta rama azumi bayan daukewan jini in ta yi wanka sannan haka nan wacce ta haihu jinin haihuwa wato jinin BC shi ma yana sa a sha azumi yayin da jinin nan yake zuwa to ba za a yi azumi ba za a sha azumi amma daga baya za a yi lissafin kwanakin da aka sha sannan a rama sannan kuma misali wadda yake ainihin da ciwo irin na ulcer ko kuma ciwon tsufa ko kuma dai wata cuta to shi ma zai ajiye azuminsa amma za a yi lissafi wato misali ga wanda ciwon da zai warke bayan azumi sai ya rama abin da ya sha sannan kuma gashi nan muna su goman karshe wanda daga cikin manya-manyan fa'idoji da ke cikin waɗannan kwanaki na goman karshe a cikin azumi Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa shi alƙur'anin ma gaba ɗayansa tun da sauƙa kashi biyu aka saukar da shi na farko an saukar da shi ne wato gaba ɗayansa daga allo tsararre na Allah wato lauhil mahfuz zuwa saman duniya daga nan kuma aka ci gaba da wahayinsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsawon shekarunsa a matsayin annabi manzo shekara 23 sannan kuma daga ciki kamar yadda Allah ya faɗa cewa lallai mun saukar da shi wato inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ودمعنا للي من سوكت بشيء القرآن سوكان فرقو يبعين صدق الله المحفوظ زوى سما الدنيا أشكين در الليلة القدر يا رمضان سلام شعب المسلمين مرحبا wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake nema Allah ya daukaka maka ya baka lada in ka dace da daren lailatul qadari to khairun min alf shahr yafi ainihin watanni dubu wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki ko kuma a takaice a ce dai shekara 84 to me kake zato wanda Allah ya kaddara tun daga balagarsa wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa ya kai shekara 50 kafin ya koma ga Allah kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren lailatul qadari kai ko sau 10 ne kai ko sau 5 ne kai lissafi 83 kawai ma ba ma da hudun ba sau 5 nawa zai baka kaga kenan wato mu al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana baiwa shekarunmu ba sa da tsayi amma ayyukan mu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu kuma ba a ko ina ake samun ba sai a cikin goman karshe na wannan wata na Ramadan domin a wannan daren ne
ake ainihin rarrabe kowane al'amari, wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi. Da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace mu yawaita ainihin wato ayyuka na alkhairi a ciki, kamar ainihin sadaka, kamar kyaututtuka, kamar tada zumunci.
Wato kamar yadda wasu tambaya suka gabatar da tambaya, wato ita wannan zakka ta fidda kai, wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono, sunna ce muakkada, wato ma'ana sunna ce mai karfi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wacce kuma Annabi ya farlanta ta, ya dora ma duk wanda yayi azumi yake da dama a matsayin wajibi, ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi. Dukkan musulmi, namiji ko mace, sannan yaro ko babba, sannan bawa ko kuma da, duka an farlanta mana fitar da wannan zakka, wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na 10 ƙarshe na Ramadan, wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sai kuma wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.